وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da sauraronmu wannan shine kasan na uku daga cikin jerin giyar karatutukan da lecturecin da muka sa wa taken karam bana maganin zoman bana wannan lecture ta uku ita ce ta ƙarshe insha Allah ba za ka wadatu ba sai ka samu lecture ta farko da ta biyu kuma duk abin da ke cikin wannan kasan din ba za ka iya hukunci da shi ba sai ka ji na bayan shi insha Allah yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ta daidai 11 ga watan Sha'ban hijira 1430 daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009 jama'ar musulmi kun ji daga ƙarshe sai magana dangane da ina Muhammad Yusuf ya fara yada wannan da'awar ya fara yada wannan da'awar ne a masallacin Indini masallacin da ke kan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri shine masallacin da Malam Ja'far yake karatuttukan Umdatul Ahkam da tafsiri da sauransu wannan yanayi ne ya ba Muhammad Yusuf damar ya samu girgeken masallaci irin wannan masallacin ya fi girman masallacin Zaria din nan da ke na Alhaji Harun Danja katon masallaci ne ya aka kamar Muhammad Yusuf ya samu wannan masallacin ina malaman Maiduguri Allah ya saka musu da alkhairi irin su Malam Abubakar Kyari da kuma Malam Ainihin Madu Mustafa da Malam Ali Mustafa da kuma Dattijan Arziki gurzon Ahlus Sunna Mala Abba Aji bare muke hira da shi a Makka ko bare waccan yace yanzu shekarar shi 60 yana wa'azi zuwa bare kenan shekarar bare waccan zuwa yanzu ke shekarar shi 62 yana wa'azi naje haji lokacin ta hanyar jihar ainihin Maiduguri idan jama'an musulmi sun gane wannan waɗannan malamai ne wallahi wanda ko kana kin su sai ka yaba musu suna iyaka kokarin su wajen karantar da mutane dukansu ba Hausawa bane amma suna jin Hausa suna bayani suna karantarwa ba su gaza ba duk wanda yace sun gaza hasada yake ƙarya yake yi ni na san aikin su ɗaya daga cikin su sunan shi Malam Abubakar Bulugul Maram kun san me yasa ake ce mai Bulugul Maram duk inda ka ganshi makale yake da Bulugul Maram in ku biyu ya samu zai fara muku Bulugul Maram ko sa kawai yanzu duk Borno ma an ka ce kawai Sheikh Bulugul Maram kowa sani kawai mana shi kanshi Bulugul Maram din ya zama Sheikh Malam Abubakar Bulugul Maram wallahi bare bari ne amma Hausa suke ji gangariya su shiga kauyuka an ba kwa jin wani yare sai barbarci su juye su yi muku in ba kwa ji sai Hausa su juye su yi muku haka suke yada musulunci ko ina sai Allah ya ba Maiduguri wata daukaka ita ce kusan gaba ɗayan su a lokaci guda sai suka samu Jami'al Madina sai suka tafi karo karatu wannan karo karatu da suka tafi sai ba da yanayin da ba wani malami a cikin garin Maiduguri wanda ke wannan aiki musamman a wannan masallaci domin masallacin ya zama matasa ne ke karantawa shigen waɗannan da na faɗi to duk sun tafi Jami'al Islamiyya a Madina Malam Abba Aji fa yana can masallacin shi a can gefe kuma kowa san hannu ɗaya baya daukan daki sannan kuma tsarin da'awar ta sun so ga dattijo sai su buge tunani su ce wannan tunanin shi is an outdated tunanin mutanen da ne dan haka duk dalibai sai su rena shi dan na taba samun Malam Abba Aji nace mishi Malam amma ba za ka yi wannan ba yace Malam Albani kuma kun gaya musu ba su ji ba balle mu abin da ya girin kenan yace kuma kun gaya musu balle mu a cikin su kuma akwai daliban shi masu dimbin yawa da suka bi wannan hayaniyar da'awar dan haka sai hikima yace ya daina musu magana sam game da abun wanda yake bukata ya zo wurin shi karatu ya zo shi baya magana su baya musu ya kyale su kawai a takaice Maiduguri kungiyar da take jama'a waɗannan malamai suna Jami'al Islamiyya sai zama masallacin Indimi ba kowa sai Muhammad Yusuf ya zo ya sanya karatun Sahihul Bukhari ya zo ya sanya tafsiri karatun Sahihul Bukhari sadda zai fara ya turo a samu mishi kasusuwan da nake a nan dandali da karatun da nake a muciya da tikaji na Bukhari da karatun da Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ya fara a UK wa in ya saurara sai je yayi nashi abin ya gagara domin tambayar da ne a lokacin mu kuma kasar din wa muka saurara muka zo muke namu bai yiwa ka saurari karatu kawai a kasar ka je kai naka ya samu Malam Aminu Daurawa yace Malam Aminu Daurawa ya sa mishi kwanaki Malam Aminu Daurawa ya sa mai kwanakin a wata sai zo yana daukan karatu sai koma yace zai yi waɗannan maganganun da nake suna da saukin a fahimta ba tunda ina faɗin sunan mutane ina kuma me ina recording kuma ina cewa aje a same su Malam Aminu Daura ya sa mai lokaci yana zuwa kwana 1 2 3 shikenan ya daina sai muka ji kawai yana ta fito da manya-manyan fatawoyi to lokacin da abi ya kamari wajen 2001-2002 waɗannan malaman sun dawo da'awa ta fara daidaituwa a cikin masallaci sai aka kore shi wannan shine abin da aka yi mai sai aka kore shi wannan kora da aka yi mai daga masallacin sai ta ƙara kulla kiyayya tsakanin shi da malaman an kore shi su kuma an ba su dama sai zo yana condemning ilmomin certificate da sauransu kaza kaza cewa su ba su je ko ina ba ba su karatu ko ina ba amma sun fi mai certificate din ya jawo aya tun da gardi ne ya haddace jawo aya dalibai su ta kirari suna cewa sai kai abin ya zama yan bishi kenan waɗannan al'amuran jama'a da suka faru su ne suka bashi yanayi wato atmosphere ta gyaru kamar yadda mawaki yake cewa wai dan akuya ne ko wane ne yana cewa daji ya koma nashi saboda ba giwa ba me ba zaki dan haka sai zama ba malamai sai ya samu wannan yanayin anan ne ya tafi sa wannan guba da aka kore sai koma cikin railway quarters din nan gidan sirikin shi ne anan yake zaune ma'ana mahaifin matar shi dan na ta umishi wannan magana nace to ka ce aikin gwamnati ba kyau ya kake zaune cikin railway quarters sai ce ai gidan na sirikin shi ne sirikin shi ya siya daga wurin railway ne to nan ma kaga a fiki an zo a dauko wata magana sai a dauko to amma aka Allah ya kiyaye to sannan jama'ar musulmi kun ji yadda al'amura dai suka faru to da al'amuran nan suka faru haka sai suka fara zakewa suka fara wuce iyaka kuma suka fara kai idda har suka kai a yanzu daga ƙarshe jama'a ko a nan Najeriya akwai waɗanda ke goyen bayan Muhammad Yusuf suna kare shi suna abin nan na'am akwai su akwai manya-manyan ƴan boko akwai manya-manyan lauyoyi da masu kuɗi da kristoci manya-manya gundun-gundun na kan duk ku kwantar da hankalinku duk zan faɗa kar kai wani ji tsoro mutumin farko da ya fara goyen bayan shi wanda a yanzu ya bar shi wannan dole mu yi adalci shine ainihin shi Alhaji Bello Damago wanda ya gina Islamic Learning Center ta Kaduna amma gaskiya sun dade a tare amma da ya ga barnar ta yi yawa yawan da ya kai ƴaƴan shi Maiduguri domin a karantar da su Qur'ani a gidan Muhammad Yusuf ya ba da mota a rinka daukan su ana kai su makarantar boko Muhammad Yusuf ya ga zai yi tufka da warwara ya ce boko haram kuma ya ba da ƴaƴa a gidan shi aga an fitar da su an kai su boko sai ya ce ba zai ba to motar dama da ita ke wannan zirga-zirga da wasu ainihin abubuwa da ake yi karshe sai me ya faru Malam Bello Damagun ya kwashe ƴaƴan shi ya kwace ainihin wannan mota dan haka samun gudunmawar da yake daga nan sai ya daina samun ta amma ba shakka Malam Bello Damagun ya ba da gudunmawa mai ƙarfi ta kuɗi da ɗiban ɗalibai a kai su Algeria domin karatu wadda ta juye ta zama training dai yayi jagorancin wannan na biyu sai manya-manyan kristocin kan sune Theophilus Danjuma da kuma Jerry Gana wannan abun bai bayyana ba da suna goyen bayan shi a ƙarƙashin ƙasa abun bai bayyana ba sai ƙarshe-ƙarshen rikicin da aka yi kowa ya ki fitowa ya je ya yo belin shi sai ga su ƙarara su sun fito a lokacin ƙarara da suna amfani da wasu musulmi ne yaransu ƴan arewa suna taimaka mishi indirectly amma lokacin da ta rikice abu ya zama har shari'a ana zuwa ana sa labarai a gidan rediyon Najeriya Kaduna da gidajen rediyoyi ana cewa ana shari'ar wane da wane waɗannan mutane sai suka ki to a lokacin ne waɗannan suka bayyana ƙarara suka je suka yi karɓowa ta ƙarshe a wannan lokaci ne muka matsa bincike sai mu gano wace manufa suke so su yada ashe suna cimma wata manufa ne ta su a fakaice ita ce yazo ya ce boko ba kyau ƴan arewa suna ta barin boko su kuma dama kristocin arewacin Najeriya gaban su ya fadi saboda an ga irin yadda ƴan arewan da ke kyamar boko suka fuskanto boko to sai aka ji ga wani yana jawo ayoyi da hadisi yana faɗin manya-manyan tafe yana cewa boko ba kyau ashe wannan zai rusa arewa kenan nan da nan sai suka daure mishi gindi dan haka kun ji daga ciki akwai kristocin kan na arewacin Najeriya domin za su samu fa'ida kuma ba da jimawa ba za mu fitar muku da rahoton taron da suka yi yanzu suna celebrating akan an kashe waɗannan yaran suna ta murna saboda waɗannan yaran bayan sun bar bokon kuma an ji an kashe su fiye da mutum 1000 waɗanda yara ne masu kaifin basira za ku yi mamaki wallahi kamar wancan da nake cewa dan gidan sakataren gwamnatin jiha ina jin biological menene yake karanta biochemistry duk da ya dawo ya bar abin shi ma fa daga baya dan dama shi da na dubi idan shi nace kai kan ƙarya kake wannan zaka dawo cikin mu zaka yi boko yace ina ƙarya ne nace ƙarya kake muka yi raha haka nace zaka dawo ya dawo rannan na shiga mai duguri na ganshi yayi rugujeje da teba na tsikari cikin shi nace wannan ka ci haram sai chakar maka lawo ashe tuni ya tuba ya koma sas yana bashi kwangila yana ci tuni haram ta shiga shine na fatan mun gane tuni ya bar wannan abin jama'a Allah ya kiyaye dan haka kun ji daga cikin irin nau'in mutanen hanya ta biyu kenan da yake samun daurin gindi da goyen ba dan haka dinda aka daura Muhammad Yusuf fa za a fito da shi kuma aka fito da shi cikin izza ake fito da shi wani lokacin da helicopter ake dauko shi daga Abuja wani lokacin ticket za a bashi na jirgin sama sai kana mamaki sai ga dan kwajagen yaro yaya haka sai zo mai duguri yana cewa mun je mun buga da manyan balle kai dan karamin alhaki sas ce za mu kamo sas za a ga za ka ci jara suna takabbara wannan ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi wannan fauza ce wannan hayaniya ce is out of line ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi da shi ba mu kuma muna son mu kwaikwaye annabi ne akan komai nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'ar musulmi kun ji yadda hanya ta biyu take hanya ta uku ita ce tara kudi yana sa ana tara mishi kudi daga karshe karshen nan ai kudi yasa aka tara duk wanda yake bin shi sawa aka yi sayar da komai jiya ma ake ba labarin wani wanda dalibin mu ne nan daga garin Argungun Kebbi State har garin ne yake zuwa da shi ake zama nan ana karatu wannan da awar ta fisge shi biya sai da litafin shi yanzu ana ga yana daga cikin wadanda aka shi ya tafi ta haka suka dibi jiki daga ko ina suka sai da gidaje da komai saboda sun tafi ne in ma nasara in aka yi nasara kowa zai koma garin su zai zama governor ko jiya sufahaul ahlam ko kuma in ta rikice can kawai aka ci to shikenan kowa ya zama ya samu darul hijira za a yi recovering za a mai mishi duk abin da ya asara na daya kenan kun ji dalilin taruwar su na biyu shine za a yi by crossing wajen operation sai a dibo yan birnin Kebbi sai a kai su Kaduna sai su kashe malaman da ake so su kashe a Kaduna ta hanyar jagorancin mutum daya dan Kaduna wanda zai ce gawana da wana gawana ga gidan wana da wani wannan fikra zakzakiya ce zazzakiya koyar da ita a nan kasar wannan na daga cikin dalilan tattaruwar su a can Maiduguri dan haka duk inda ka san wani dan boko haram yanzu kusa da kai zaka je ka samu sun ainihin taro a can kusan wata guda da ya wuce mun buga da wasu har sai da muka kai wajen awa 5 a Abuja nufawa ne yan garin Bidda na zaunar da su na ce musu amma wannan ya saba manhajin mu na ahli sunna suna kawo ayan je wannan aya ba ma'anarta kenan ba ka zo mu koya ma ilimin tafsiri bayan mun gama wannan magana jiya a Kaduna nake tambayar wani dan bidda nace yana da labarin su ma sun ta zaka ce daya daga cikin su da ya tafi yana can Maiduguri Allah madaukakin sarki ya kiyaye kun ji hanya ta biyu ita ce suna tara mai kudi to waɗannan kudi da ake tara wannan kudi da aka tara na ƙarshe shine suka kai wajen miliyan 74 zuwa da 7 ba dan komai ba dan ayi me don a sai makamai da magunguna da sauran abubuwan da za a yi treating da kuma biyan bukatu na jihadi da aka ce ainihin wai za a yi sai kuma samar da manya-manyan makamai samar da manya-manyan makamai wannan abu ne mai sauki a yau kungiyar Jabha sunan ta kenan ta Algeria din domin haka suke ta canjin sunaye wata ran su ce sune Shabab wata ran su ce sune Salafiyatul Jihad wata ran su ce sune ƴan Jabha sunaye daban-daban ana nan ƴan Jabha din nan sai suka hadu da shi sai suka fara turo makamai taya ake turo makaman makama ana shigo da su ta Niger ne saboda fadin border Niger yayi yawa yawan da yake mutanen kasar da gwamnatin kasar ba sa iya controlling abin Nigeria ma gashi akwai wuraren da zaka iya shigowa da mota ko da wani abu balle sannan akwai route da aka sani tun hanyar iyaye da kakanni ana shigo da dabinai sai su jibgo makamai masu girma masu yawa akan ainihin raƙumi sai su lullube su da sunan dabino ne sai su sa amawali custom da immigration na Nigeria sun san wannan tun iyaye da kakanni dan haka buzaye sun zo wucewa da raƙuman su ba wanda ke kula su sune suka zo lokacin da aka kashe Malam Jafar aka ce wasu mutane sun zo bindiga bata cin su suna bacewa sun zo da ina suka zawo makaman sun bace ba san inda suka yi ba ƴan Jabha ne daga Algeria suka zo kuma route din da suka biyo kenan na wannan masu kawo dabino saboda haka hanyoyin da aka rinka bi ana kawo makamai kenan sai kuma hanyoyin dibo kudi ana jibga kudi a cikin account din su Muhammad Yusuf kudin da yake suna ainihin fitowa daga can waɗanda ana cirewa ana ainihin siyan makamai da su a wannan ƙasa da makamantan su. Sannan daga cikin hanyoyin akwai hada makamai ta hanyar gargajiya wadda yake sananniyar abace, wannan kuma ga sunan bindigogin toka da ainihin bamabamai da ake hadawa da Boris da bamabamai da ake hadawa da lemon ainihin tsami. Waɗannan hanyoyin jama'a su ne hanyoyin da ainihin ake samun kuɗi na goyon bayan wannan ainihin tafiya. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To yayin da ka ji wannan sai a ce to yanzu ya jama'ar musulmi mecece manufar shi ta wannan wata din nan, kamar yadda na ce waɗannan abubuwan da suka faru wato sun faru mushi ne tsautsayi ne, ba haka ya so su faru ba. Bam ya buga ya tashi a biyu cikin jihar Borno, Southern Borno, ma'ana kudancin Borno, wannan sai ya tona asiri. Bam ya sake tashi, bam din ba an buga shi bane, ba an je dana shi bane, ana kokarin hada shi ne da yadda za a bi strategically, za a kikkewaye wasu wurare a cikin Borno da ina da ina, duk sun yi mapping abin yadda kawai aka sassa lokaci guda, sai dai a ji bamabamai suna ta tashi a Maiduguri, an rude su kuma sun yi shirin taking over. Kuma SSS duk sun san wannan, kuma ina tabbatar muku kalima ta adalci shine a karan farko lokacin da na yabawa SSS sun yi aikin da ya kamata tun daga teburan su na Maiduguri har zuwa Abuja. Innama ina matsalar ta rinka faruwa shine interje presidency, ko shugaban su ran nan yayi magana a Senate, yaje ya zauna, me yasa kaza yake duk abubuwan da ke faruwa ana turo mana mu zo mu hada da namu reporter mu tura takarda kaza gata daga gari kaza daga wuri kaza gata mu wanda muka yi attaching sai miƙa musu gashi kaza. To amma menene presidency ba ta responding? Wannan shine Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Idan kun fahimci wannan, to kun ji yadda suka tsara za su yi wannan aikin nasu, in sun kashe malaman da ke raddi gare su da waɗanda suka ce cikin su suka yi sun yi ridda, ko to suka ce sai kuma su zo sai su fara ainihin operation na kifar da gwamnati. Sai suka ce strategically akwai wurare, amma daga cikin wuraren akwai points na police station, akwai kuma barikokin sojoji da makamantansu, duk waɗannan su ne ainihin shirye-shiryensu. Daga ƙarshe tambayar da na ainihin kwararo ita ce me, ko akwai alaka tsakanin Muhammad Yusuf da Zazzaki? Na'am, Muhammad Yusuf tsohon dan Zazzaki ne, tsohon dan Zazzakiya ne, kuma mabiyin wannan tafiya ne. A yanzu ko akwai alaka? A yanzu babu wata alaka, sai dai alakar aiki. Kasancewar wancan zaman da ya tare da shi ya dauki ire-iren waɗannan tunaninnika, shine tara makamai kai farmaki ga musulmi da makamantansu, kamar yadda su Zazzakin su kuma suke da cikakken goyen baya daga kungiyar Hizbul Ba'thi, wadda ita wato kungiyar Hizbullahi ta kasar ainihin Lubnan, wadda take diban su tana training din su game da harkokin soja, kuma tana tara musu makamai. Sai ran da bayani ya kama su, kuma zamu faɗi yadda route din makaman su yake shigowa Najeriya. Amma dai tambari yabo shine commissioner yan sanda na nan jihar Kaduna ya tona asiran wasu makamai da Zazzaki ke tarawa a nan wajen gabashin garin Zaria, amma a lokacin nan ba wani mataki da muka sake jin an dauka akan haka. To wannan dai yana daga cikin ainihin abubuwan da suke alakanta su, shine suna da alakar aiki iri daya, shine kashe malamai musulmi da kashe waɗanda suka fita cikin su suke musu raddi, sannan da kokarin kai farmaki zuwa ga ainihin gwamnatoci mafi kusa da ainihin wakilansu. Ya rage mecece shawaran mu ga gwamnati? Shawaran mu ga gwamnati ita ce zaluncin da take game da demokuraɗiyya da ta dabbaka wa mutane lallai ne ta cire shi. A samar da abin da ya dace da wannan yanki namu wanda shine dama aka samu shine shari'a. Shawara ta biyu, idan suna ganin cewa yin haka zai wahalar da su a karan farko, na'am, su bi matakai na fara dabbaka adalci a cikin abin da suke yi. Sai dai na kakaba wa mutane irin al'ummar da ba sa so. Misali yanzu mu yan sabon gari local government, aka dauko mata aka kakaba mana dole ita ce za ta zama wakiliyar mu a jiha. Muka fito muka zauna da su manyan asirrance mu da su, muka ce musu ba ma so dan abin ya saba wa addinin mu da al'adar mu. Shin PDP nan ba ta da wani ɗa na gari ne namiji wanda ya fito daga sabon gari local government wanda za a sa? aka ce ai sharadin PDP ne a samu wasu mata su zama suna da rike da wasu mukamai nan take muka ba su shawara me yasa ba za a kai wannan al'ada muguwa ta PDP a kai ta zuwa ga arnan kudancin Zaria ba wanda za ta dace da su mu kuma a dubi me ya dace da addinin mu da al'adar mu a sa mana mun yarda daram dam dam mu NPDC ne ba ja da baya sai dai in te maka zafi kai ka fita ku ji wannan ba wasa muke ba kuma nan ba campaign nake ba ina fadin gaskiya ne amma ba mu yarda da zaluncin da ake ba dan haka matakin da ke jan wasu su zo suna da'awa muguwa irin ta su Muhammad Yusuf shine me shine a samu zalunci da ake yi a wajen tsaye da dan takara dan haka ba PDP ba har kowa ya sani ba za mu yarda mu yanzu a tsaye da mace a 2011 a wannan constituency namu ba za mu kai gauro mu kai mari kamar yadda muka ce mu rubuta mu je mu yi bayani kuma mu ce wa jama'a kada ku zabe ta karara haka muka yi wancan lokacin kuma haka za mu ci gaba da yi SS da suka ce wai mu daina sa baki game da harkar siyasa wannan munafunci ne su da suka ce muku ku gaya mana haka ba su ne suka zo suke neman mu mu ce kuma a zabe su ba wato za su mai da mu yaran su wanda suke so mu zaba in muka yadda muka ce a zabu wannan to nan SS ba za su shigo ba amma wanda ba sa so in muka ce kada a zaba wato su suke da tahakkumi a cikin kwakwalan mu mu ba yayan su bane mu kuma ba yaran su bane ba kannan su bane mu PDP member ne masu zaman kansu registered ku kiyaye wannan jama'a ina da register ta ta Abuja wuse 2 nake annan ne constituency na PDP register nan sabon garin nazo ma nazo kauye ne saboda haka PDP ta cance mata asalin dan haka maganar cewa zalunci da ainihin wato ake yi dangane da abin da ya shafi al'amuran zabe lalle gwamnati muna ba ta shawara ta gyara murdiya ta zabe da ake yi da kuma me da danniya ta kujera duk a daina wannan domin su Muhammad Yusuf da makamantansu da irin wannan suke kafa hujja kuma matasa dole su gamsu kuma kai ba yadda zaka ka iya gamsar da matasan nan cewa abin ba daidai bane dan me dan ya tabbata an zalunci mutane dan haka gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi da na kananan hukumomi su suke shimfida platform su suke shimfida wanda duk wanda yazo da muguwar da'awa irin wannan sai ta karbu dole a gyara wannan zaluncin a siyasance dole kuma a gyara zalunci na tattali matasan mu suna zaune ba su da aikin yi matasan mu suna zauna an rufe jami'o'i matasan mu sun zauna yan siyasa suna jiran 2011 tayi su zo su rarraba musu abin da za su raba musu in bukata tayi su wuce Kaduna da Abuja dan haka muna ba gwamnati shawara akan waɗannan abubuwan na biyu gwamnati katte tunanin mayar da malamai yaranta malamai ba yaranta bane mafi munin halin da malamai za su samu kansu da gwamnati sune me su zama abokan aiki tare da ita amma mafi ingancin hali sune su zama malamai sune suke da cikakkiyar magana akan gwamnati don su suna magana da magana Allah ne a wurin Allah da kuma wurin wa da wurin jama'a in ta baci malamai yake cewa ku gaya wa Allah ko ba su gwamnati take aike ba ku je ku gaya Allah ku ne fadawan shi ba su wake aike ba su wake aike malamai su wake cewa da Allah ku zo ku gaya mutane kaza haka ne ko ba haka ba ashe ya kamata gwamnati ta maida malaman nan su zama yaranta ya kamata a kalla ta maida su abokan aiki manar wannan magana ita ce malamai su zama suna da muhimmanci ba wai kawai yanzu azumi yayi ana daukan suna warin baki ne suna yunwa a kawo geran kunu a rarraba musu ba a dauke su a matsayin official mutane waɗanda suke da daraja ba kuma wai wata onda wata kungiya religious affairs ko makamantan haka ba kowane malami ya zama matsayin shi inda ya kai malami ya zama matsayin parastatal ne wato matsayin wata karamar ma'aikata ce shi kanshi yadda zai rinka answering to the governor directly ko shugaban kasa domin me domin ya rinka bada shawarwari yana nusarwa akan haka ya kai ne in faɗi wannan maganar gata kun san cewa lokacin da fitinan nan ta zo Kaduna sai da na nemi appointment naje na zauna da ainihin gwamnan Kaduna nace mishi ranke dade ga wata fitina da ta zo wanda take karo da agendar karantar da ilimi ana sa yaran mu suna barin makarantu me yasa ba za a nemi mu zo mu yi shiri a gidan radio mu wayarwa da matasa kai akan hadarin wannan da'awar ba wani mataki za a dauka na karfi akan su ba a nuna musu wannan abun ba daidai bane, ayi amfani da gwamnati a kira waɗannan da suke wannan maganar, a zo a zauna da su a tattauna me yasa aka nemi haka ya faru da gwamnati, don wannan abu ne wanda yake buƙatar sai an samu ƙarfi na taimakon media, kafofin yaɗa labarai, ƙarfin wuraren zama, ƙarfin taimakawa da yadda za a kai ga yadda za a tattauna, don ba zama ne na kwana ɗaya ba. Waɗannan da ake cewa malamai sun ɗibo waɗannan littafan, mu zo mu zauna mu gaya musu sirrin da ke cikin waɗannan littafan, ba abin da suka ɗauka ba. Amma kun san me gwamna ya ce? Cewa waɗannan yara ne suke da tunani, malam kuna da hikimomin wa'azi, ku yi ƙoƙari ku wayar da kansu, wannan duk fitina ce, sai na ga bai ɗauki abin yadda ni na san shi ba. Irin bayanan da yake nan, ban gaji ba fa a wannan ranar da na fito daga government house, kun sai na tafi gidan shugaban Radio Najeriya Kaduna, na tafi naje na same shi na ce ga sakon da nake tafi da shi, sai da na kai awa uku muna hira akan magana, ya karbi maganar da muhimmanci amma shi kuma yayi alƙawari akan ayi wani shiri na musamman wanda za a fadakar, kuma a bada dama wadatacciyar dama na a tattauna da mutane. To amma kamar yadda yace sai ya shagalta bayan na tafi, na rasa yanzu menene abin yi, menene ya kamata ayi game da wannan matsalar. Sai nace to abin da ya dace yanzu shine mu fito mu rinka bayyana abin nan karara a wuraren karatutuka wanda da ba ma bayyanawa karara, da muna takaituwa ne ga yi musu nasiha kawai. To amma tunda gwamnati bata bada media ta ba, masu radio basu bada media su ba, bari mu zo, shi yasa wannan mimbarin nazo na rinka bayanin wannan aqida. A Kaduna idan nake karantar da dalibai, ku samu kasusuwa na guda biyar na karatun risala da ne musu, sai da na tsaya ne wa mata cikakken sharhi game da wannan aqida. A ran da zan yi sai da na tattaro mazan makarantar suka zauna a waje, na sa musu loudspeaker suka ji. Wannan shine abin da zan iya a matsayin mai da'awa talaka kawai. Kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha, sai abinda Allah ya bani kawai shi zan iya, sai abinda. To wannan sai yasa sai na lura gwamnatocin mu ba a shirye suke game da su kare hadarin da ke tinkaran mu ba, ba kuma a shirye suke game da abinda zai wayar da kai ba. Wannan na faɗi wannan magana ne domin a gyara abinda zai biyo baya, dan haka lallai muna bayo hukuma shawara akan ta dauki matakai dangane da abinda ya kai ire-iren waɗannan abubuwa na bayani. Ku gamsu, gaskiya mu ba so muke a yaƙe su ban dai ba yaƙe su ga kawo ba. Ni dinnan ina tabbatar muku da cewa ina da matasa waɗanda za a iya zaunar da su su iya fuskantar su a kowane gari. So da haka ba ƙarfi za a nuna ba, domin ƙarfin ba shi ne matakin farko ba. Sayyidina Ali da suka zo da wannan abin, su 6,000 ne suka ware a wani gida, mun faɗa muku, suka je suka ce ya kafirta kaza. Ibnu Abbas aka tura, da mutum nawa Ibnu Abbas ya fito? Da mutum 4,000. Saura 1,000 nawa? Saura 2,000 su ne suka tsaya har aka buga da su da Sayyidina Ali a Nahrawan a nan Iraki. Ake in mun zauna da su yanzu zaman nawa da su fa jama'a, kun san in naje Maiduguri aka zauna aka hayaniya aka kafirta ni aka zage ni aka dauki zafi, kai ka ganni ma ka ce ba albanin da ka sani ba ne wanda yake ta farfasa, saboda fage ne na da'awa a nan. Likitan mahaukaci, in ya zama mahaukaci sai a ji a nemo likitan mahaukaci a kansu gaba ɗaya. Kawai a haka na ɗauke su, waɗannan is a mad dog, mahaukacin kare ne. Ka zo za ka yi mishi allura a matsayinka na veterinary doctor, sai ya cije ka, kai ma sai ka cije shi. Sai a ji a nemo likitan mahaukata na mutane da na kare. Dan haka sai mu zauna da su mu faɗa mu faɗa. Wallahi wannan lokacin sai na dawo Maiduguri, sai ku ga wanda ya taho a tafarfasa, sai ka ji yazo aka rawa kallon assalamu alaikum kai mala, wallahi sai dai a yafe mana ka, ai ni ban san abin da ya shiga kaina ba lokacin nan ka, ai malam ka, Allah ya saka muku da alkhairi jihadin da kuke karantawa da kuke ka, ai wannan bata ne mun gane kaza kaza, haka suka yi tai. Duk sanda na shiga sai an samu wani, da na shiga sai na samu sabuwar shubha, da na samu sabuwar shubha ni kuma dama na shirya, sai in ce ƙarya ce ga bayani akan kaza, sai in ce in kuma kuna ga ba haka ba, ku karanta kaza, ku nemi kaza, ku kawo kaza, ku kawo kaza. Wani ya tashi ya ce ƙarya ne kaza kaza, references din da na bayar da na tafi, in ya ji ya duba sai je ya kai wa malamin, sai malamin ya ce gaskiya ne amma a dan tsaya tukuna, sai ya tawaye. ashe in ba mun samu zama da su ashe da za a gyara da yawa daga cikin su. Misali, an bude wani library a Maiduguri, aka gayyato lecturers daga library menene department na university Maiduguri, ni kuma sai na zo ne amfani da wannan dama suka bani ne musu lecture akan amfani da electronic library a zamanance, library dake kan internet, library dake kan computer. Na zo har na gama lecture ma professors ne ga su na a zaune da doctors a bayana, har wani doctor na library science HOD ina zama ya ce well done doctor, well done. Na ce mishi a ranke dade ba doctor, ai ce wa kun yi zan kwai kuna da dan tawalu. Na ce a wannan lecture da nayi akwai yaron da ya zo wurin ne da zafin ra'ayi, dan kafin a fara wa'azin ya rubuto takarda ta zagi, kafin a fara ma ya rubuto takardar zagi. Ana idar da lecture, uban shi lecturer ne mutumin Jimeta Ayola, sai dai yace wallahi baba na tuba. Yace a wani me ka tuba? Yace na tuba daga bin Muhammad Yusuf. Yace a ni ban karbi tuban ka ba dai, ka zo yaudara ta, ka tafi dai, ka ce ni kafiri ne, ka tafi. Yace a wallahi baba na tuba. Yace in dai malamai suna karatun boko nan har suna lecture akan internet, yace dole zan yi karatun boko. Yace a ni kam ba zan karbi. Sai da ya hada da matar uban, ita ta san ni, sai ta bugo min waya, gafa matsala gashi gashi. Nace su zo su same ni. Suka zo suka same ni a masauki, muka zauna da uban da yaron da kaza kaza. Ce to shi yace to an je university ne, an ta kawo ayoyi gaba dai, ana ta kawo ayoyi cewa boko ba kyau, shine kawai suka bari, ka gani. Shi bai san ayoyin ba, ayoyin da aka sauka annabi Muhammadu ne, duk da aka annabi ya tura aka je aka yi bokon ya ketare ayoyin, ko ko su ayoyin ne da aka sauka da Muhammadu Yusuf, bai sani ba. Shi dai an ce shi ya sa ya bari. Yaron nan dai a takaice yanzu yana final year a nan university Maiduguri. To haka duk sanda na je zan shiga nan cikin university, wasu suna nan sun bar da'awar amma suna nan a cikin university. In muka je an gama wa'azi, wani ma hakku tufo zai kawo min a kafada ya buge ni, zan ce ba komai, in kana son boxing mu hadu bayan gari, amma nan wurin wa'azi ne. Haka fa, to dan haka nan ita hukuma tana zargin mu, malaman gari na zargin mu, su kuma nan suna kafirta mu. Amma tunda mun san Allah muke wa aikin ba komai insha Allah, muna ba da shawara ga ahli sunna, musamman kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, ku bi masallatan ku da makarantun islamiya na mata da yara, ku yi check and balance na dukkan malaman ku dake Najeriya, domin wannan aqidar nan tafi harsa, nan tafi harara, saboda an yaudari malaman ku, domin ku dama da kuka zo ɗan kungiyar izala ba ku yi kaidi ba cewa kuka yi kuna bin qur'ani da hadisi, ba ku ce alaman hajji salaf ba. Dan haka in aka je aka kawo qur'ani da hadisi sai malaman islamiya ku duk sai su bi. Dan haka malaman islamiyoyi na Najeriya da yawa na kungiyar izala an ja su da yawa, musamman kungiyar izala bangaren Kaduna na su malam Yusuf Sambo. Dan haka malam Abubakar Ikare da malam Yusuf Sambo, ku je ku yi balance check and balance na bangaren kungiyar ku. An kwashi jama'ar ku da yawa, waɗanda wasu da yawa an karkashe su da makamantan haka, sannan sun ɗiban muku mata ƴan islamiya da ƴan mata da yaudara cewa za a je Maiduguri lecture ko ƙaro ilimi. An kakkashe wasu mata da yawa, wasu sun fita da gudu, sun fita suna Allah isa akan ba su san dalilin da aka kawo su ba, an je an tara su a wasu gidaje. Lallai muna ba da wannan shawara, sannan muna ba da kyakkyawar shawara, malaman izala lallai ku ɗauki mataki cikakke don kariya, matakin kuma ya fi ƙarfin ƴan agaji, domin kuna daga cikin target ɗin su Muhammad Yusuf, limamin masallacin Gwallaga na Bauchi Dattijo Mala Ibrahim, sai da suka ainihin hare shi, suka yi saitin shi za su harbe shi da bindiga, sai ɗaya ya ce su saurara, lokaci bai ya fito sallah asuba yana tsaye kofar gidan shi, sai daga baya driver da suka ɗauka da ya ga haka da ya shiru yana dawowa ya gaya liman, sannan aka sa ƴan agaji. To abin ya wuce ƴan agaji fa, mun yana buƙatar horarru horarru ne. Lallai muna ba da wannan ainihin shawara ga kungiyar izala da kuma sauran jama'ar ahli sunna baki daya, sannan muna ainihin ba da shawara ta musamman ga al'ummar musulmin ƙasar nan gaba daya. Saboda al'amarin za ku yi mamaki, wato akwai wasu ƴan shi'a da suka ce sun bar da'awar zazzaki N94-95, mafi yawancinsu sun koma sun bi wannan da'awar. Ina son ku san haka, a halin suna nan sun zankame a cikin masallatan ƴan ɗariƙa, mu dai ba su dawo cikinmu ba, suna ƙyamatanmu ƴan izalanmu da ƴan salafiyanmu, sai suka koma wurin ƴan ɗariƙa. Ba sa shi'a amma ba ɗariƙa suke ba, sannan su kuma ba sa izala ba sa salafiya, sai suka zauna galibinsu sun fi danganta kansu ga tajdid ko kuma su zauna silent shiru. To waɗannan da yawa sun bi wannan da'awar, waɗanda da yawancinsu a Kaduna da wasu wurare zamfara da makamantan su suna can Maiduguri wasu an kashe su wasu kuma ainihin an kama su wasu ma ainihin an kama su a hanyoyi ne aka kakkashe su a garin Wudil da makamantan su to muna ainihin ba da wannan shawarar ga ainihin yan dariqa da yan tijaniya da yan ainihin fitiyanu da ainihin makamantan su sannan daga ƙarshe lallai muna ainihin ba da shawara ta musamman ga daliban ilimi masu neman ilimi dalibai zafin son addini ba nan take ba duka mu mun tashi muna da zafin son addini don siffa ce galibi wadda ta lazimci matasa saboda yana da lafiya yana da karfin fahimta bai da mata bai da dabe da nauyi me yake gani dan takare ayi gobara in bala'i ya tashi in ya samu ya bi ta hayin ojo da kafa yadda razabi sai ya samu mota ya hayi bai da kowa a garin a ƙarƙashin haka suna da kishin addini suna da so suna da kaza muna ba ku shawarar zafin kan addini ba za ta yiwu ba kadai sai ka koyi ilimi a hannun malamai sannan ba a littafi ba sannan duk abin da ka gani a wani littafi ya daure maka kai ka je wurin malamin da ya sani koda ba malamin ka bane koda kana ga kana kyamar shi ka nemi yadda zai biya sa maka lokaci ba lallai ya zama a yadda kake so ko inda kake so ba domin kai kake neman fahimta yayi maka bayanin wannan littafi ko wannan abu wannan yazo cikin sahihu muslim a yanda aqida qadariyanci tazo kasar iraq cewa ƙarya ne Allah bai san abin da za a yi gobe ba wannan aqida ce ta jahamawa da qadariya da tazo sai wasu dalibai cikin tabi'ai suka ce to su ba su san kan wannan aqida ba me ya kamata su yi bari su ainihin tafi aikin hajji dan su hadu da sahabbai su yi musu bayani suna tahowa ko sai suka hadu da Abdullahi dan Umar yayi musu bayani shine sababin zuwan hadisi na biyu na cikin 40 hadisi ka karanta shi cikin sahihu muslim na ba ku shawara idan aqida ta shigo ku rinka samun wadanda za su yi muku bayanai ko da yake malaman mu na Najeriya Allah ya kiyaye sun taskanta kansu daga matasa suna ganin cewa matasan in zafin kai ne na'am suna da zafin kai matasan suna da rashin kunya na'am da yawancin suna da wannan sifa amma su ko malaman sun manta cewa wajibi ne akan su su yi saitin su ina ce da wannan rashin kunya da rashin mutunci da menene Malam Abubakar Gumidi ya biya gyara matasan Najeriya tambayi Malam Aliyu Tukurtukur kaje a makarantar GSS ta Funtuwa me ya taba Malam Abubakar Gumi a iban Malam Abubakar Gumi ya je cicci zarafin shi amma yanzu ba zai yadda ya haka ba don me Malam Abubakar Gumi yayi hakuri ya ba su shawarwari ka saurari Malam Abubakar Gumin kana jin kaset me yake faruwa akwai wani mai zafin kai wanda yanzu yana can ya tafi kin a lokacin Malam Abubakar Gumi ya karanto wani abu mai zafi sai ce ina Abdul Malik sai ce to Abdul Malik kaji yadda ake dan haka kai hakuri za a yi nasara Abdul Malik din nan an daure shi tare da zazzaki ya fi daurin goro ya bar shi ai ya dawo yana noman shi yana zaune yana kaza yanzu ya sake bi ya kada wannan da'awar yana Maiduguri wallahi alam da halin da yake ciki duk da irin wannan zafin nasu da komai Malam Abubakar Gumi ya ta hakuri na gaya muku a majalisa a falon Malam Abubakar Gumi aka kai fatawar za a iya karban aure in an daura da Salatul Fatima Malam Abubakar Gumi ya ce fatawar ba ta yi duwani dan izala dadi ba dan Salatul Fatima ganin ta ake kamar bomb ne to bomb a riga amma ya akai tunda an yadda malami ne daga baya da muka karatu sai mu gane ba Salatul Fatima ko Bible aka karanta wurin aure ba komai don in aka ce na baka na karba aure yayi duk abin da aka karanta bai da tasiri game da lalacewar auren to amma kaga sai da muka yi hakuri duk da bamu so abin ba amma da yake shi malami ne kenan ashe a matsayin ka na dalibi sai ka ba malami darajar shi sannan sai ka nemi shi malamin shine zai baka lokaci da inda da sadda da yadda za a sadu ba wai kai ne zaka yi determining cewa dole ga yadda kake so ba sannan na biyu dalibai ku ji tsoron Allah saboda a garin ku ko a anguwar ku kana da matsala da wani malami ba dalili bane akan to bari ka je ka gayyato wata da'awa dan kamar yadda na gaya muku anan Zaria akwai wadanda suke da grudges suke da matsala da wannan da'awar nace suke da matsala da wannan da'awar ba ita da'awar ce take da matsala da su ba domin ita da'awar a bude take makaranta ce aka fa aka ce duk wanda yake so ya zo wanda ya zo aka dauke shi wanda bai zo ba ba a dauke shi ba daga baya Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ake gani ba zai kai ko ina ba sai kuma kowa ya zo ya ce ina son shigowa sai aka ce a ai kuma babu wuri saboda ba makaranta ce ta gwamnati ba yanzu ma ake gina makarantar in an gina makarantar za a ci gaba da daukan dalibai wani sai suka maida abin ya zama me ya zama musu dalilin gaba da cewa to sai sun rusa da'awar dan haka duk wani da suka ji ya fito a wani gari da kowace irin da'awa ce matukar da'awar tana sukar wannan da'awar sai su ce bari a kawo shi yazo shine ke fadin gaskiya wannan yana daga cikin irin nau'ukan mutanen da suka bi Muhammad Yusuf wadanda daga ƙarshe a wannan gabace zan yi bayani lalle akwai almajirai gardawa irin shi akwai ƴan kalakato wadanda ƴan kalakatan nan za ku yi mamaki na taba zuwa wani kauye na je na same su har naga irin aikin da suke yi ƴan tatsine ne suka kafa wani kauye kana zuwa Fatuskum ka zo fita Fatuskum za ka yi Maiduguri dama to kai hagu kauyen su yana nan mutun yin zina za su kashe shi in yay kaza za su duk abin da ya shafi na alqur'ani din nan da sauransu to amma suna da aqida qalaqatu galibin su sun je sun bi wannan da'awa sannan akwai ƴan boko waɗanda frustration na bokon ya saka su ko dai an yi dropping din su out academically ba su da kokari ko an ture su automatically saboda me sun kasa biyan kudin makaranta lokacin registration ya wuce an jefar da kai ko kuma me wani lauya ne wanda yana tunanin za a bashi commissioner shari'a ko commissioner kaza aka ki sai koma sai shiga cikin da'awar ko kuma wani mai kishin addini ne saboda tsabar tazahud da ya ji ruwan ayoyi ana kawowa sai ya ce ga inda gaskiya take nan can ba da gaskiya ake ba shine aka samu kusan rabin daliban Malam Ahmad Garkawi sun bi wannan da'awar sun ce wai Malam Garkawi ba da gaskiya yake ba saboda kullun yana cewa jihadi amma har yanzu ya ki tayar da jihadi to ga wanda zai tayar da jihadi can sai suka kwashi jiki suka tafi jihadin yana da matakai ai ai a wannan riga din ne su ko masu zargin mu suke cewa mu ma mu daina cewa jihadin dan me za a ce ba za a ce jihadin ba in an fada za a bayyana yaya yake za a ce daliban da ake karantar da su medicine a daina cewa aids ne kada aids ya kama wani dole a cikin lecture a ce musu aids a yi musu bayanin yaya amma yake yaya HIV yake yaya tuberculosis yake baka da hujjar da zaka ce ka ai wa'azi akan jihadi in ba ai wa'azi akan jihadi ba ana kaucewa ba shine za su je su dibo ayoyin jihadin su fassara su ba daidai ba dole zai a dawo ai saikin su akai dan haka daliban ilimi muna ba ku wannan shawara duk abin da ka ga baka fahimta baka nemi shawaran malaminka sannan in kai fada da wani malami ba dalili ne akan cewa bari ka je ka gayyato wata da'awa wadda za ta zo ta rusa wannan ainihin da'awar ba irin haka ne fa muke samu a wasu wurare da dama a kasar nan malam wani ya bata wani rai sai ya ce to bari ya koma shi'a bari ya koma dariqa bari ya koma khawarijanci bari ya koma kaza dan haka kun ga akwai ire-iren waɗannan sannan wani abu mamaki akwai ƴan siyasa fa a cikin tafiyar Muhammad Yusuf akwai MPDP dewa waɗanda SAS ya riga yayi ƙarfi a ANPP a Maiduguri sun rasa yadda za su yi su samu kansila ko chairman ko kaza sai kawai sai suka koma cikin da'awar suka ce siyasar ma kafirci ce ga ayoyi suka yi ta ruwan ayoyi dan haka yau kwana uku da suka wuce commissioner ilimi na SAS ai commissioner addini na SAS ƴan sanda suka same shi bindiga suka sa a bakin shi suka yi rugurugu da kanshi me yasa a cikin ANPP yake da aka zo 2007 yana tsammanin za a bashi mukami sai ba a bashi ba tsohon chairman ne na kaga local government Fuji ba a bashi ba bai samu chairman ba bai samu commissioner ba sai koma yace siyasa ma kafirci ce shi wannan dan ANPP ne ma kaga akwai dalilai na siyasa sannan akwai dalilan talauci in wata dame ka ta za karkar cikin ka wani yazo ya ce maka ai ga waɗanda suka zalunce mu ai ga kaza ai kafirai ne za a yake su kaza 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 shikenan sai atifa kawai zafin kai sai dibe ka akwai su dewa almajirai ku gardawa da irin kolaye waɗanda ke yawo a cikin gari su suka fi kowa yawa a cikin ainihin tafiyar sannan za ka yi mamaki har likitoci akwai har ƴan jaridu akwai har malaman jami'o'i akwai babu nau'in mutanen da babu amma kididdigar bincike na ya fahimtar da ni cewa galibi tunzura ce da wani makiyinsu ya saka su a ciki sai su ga bari ga inda za su huce wannan fikiran ma irin ta ƴan zazzaki suka bi a lokacin ai akwai kauye dinya a nan hanyar Jos kowa san bala'in da zazzaki ya je saka ƴan mutanen dinya a wannan garin me ya faru rikici ne ya hada tsakanin wani da hakimin ko dagacin kauyen kawai wannan dalilin suka je su da wa'azi za su yi kaza za su kwace gona za su yi kaza wannan dalilin ya sa mutanen kauye suka ga wannan har yana iya barazana ga dagaci ko hakimi ya kwato gonar ka ya baka to gaskiya ne kawai sai suka bi jama'ar musulmi waɗannan su ne nau'ukan mutanen da galibi suke bin shi babu nau'in mutanen da babu saboda haka nake cewa ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin jihar Borno ina bada shawara ta musamman ga gwamnatin Najeriya akan a koma a binciki sojoji da nau'in yan sanda da SSS da suke a Borno. Akwai waɗanda sun bar aikin su a fakaice sun koma Muhammad Yusuf suke wa aiki. Ma'aikatan Telecommunication Giants Company masu aiki a kamfanin Glo, Celtel, V-Mobile, Starcoms a je a bincike su da dama, akwai waɗanda sun bar aikin su sun koma Muhammad Yusuf suke wa. Zaka ce wannan kuma me yasa? Nan ma akwai sirri. Shine an gano ana biyan ka naira 70,000 sai su waɗannan suke za su rinka baka 120,000. Dan haka zaka koma wancan aikin da kake wa Glo kana ci gaba da yi. Glo na ganin ita kake wa aiki, amma wa kake wa aikin? Karshe kane wasu Muhammad Yusuf aiki ne. Dan haka daga cikin strategy din su a wannan watan Sha'aban shine July / August za su bi za su switching dukkan networks na telecoms, dukkanin Glo da sauransu gaba daya. Rikici yana farawa sai suka yanke su, sai zama babu wata waya da take shiga Maiduguri, babu wata waya da take fita. Aka ce gwamnati ce ta switching, aka ce kamfanonin ne suka yi switching. Na'am, kamfanonin ne suka yi switching, amma da yawun wa ba da yawun kamfanonin ba, da yawun su Muhammad Yusuf. Ma'aikatan Glo din ne suka maida su ma'aikatan su, su kuma sai suka kawo wa hukumomin waɗannan kamfanoni uzuri da cewa ai ƴan ba boko ne suka zo suka kore su suka yi kaza suka yi kaza. Nan ma wani makirci ne. Dan haka ina bada shawara a je a binciki me yake faruwa da sauran dukkan garuruka. Ina bada ainihin waɗannan shawarorin. Jama'ar musulmi ku koyi da irin mu bane, amma muna cewa irin yadda muke dinnan haka mu ga malaman sunna suke da'awa a duniya, shine zai zama kana da wani masallaci da kake karantawa dama. Ba wai sai azumi ya zo kai tafsiri ba, ba wai sai an kira ka wa'azin ƙasa baki ɗaya ba, a ango ku me kake karantawa, ina ɗalibanka. Karka je kai ta karantarwa a wani wuri baka gina ɗalibanka ba. Sannan karantarwa ta zama karantarwa ce a bisa tsari irin na salaf. Tsarin salaf shine akwai karantar da tara mutane gaba ɗaya, akwai kuma karantar da tara mutane na musamman. Shine Imam al-Bukhari yace babu man ja'ala ainihin wato li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma. A samu wasu sanannun kwanaki sai a sa wa ɗalibai waɗanda ba a rinka karantar da su Islamic sciences. Amma saura kuma jama'a gari a samu wani karatu da za a samu su gaba daya. Sannan dole ne malamai ku rinka sanin me yake faruwa a kewaye da ku da ƙasar ku da kuma duniyar musulunci. Saboda banda wannan yanzu akwai wasu aƙidojin, don yanzu akwai wasu matasan da suna nan da wasu aƙidojin ko waɗannan aƙidojin, amma abin mamaki sun yi shiru ne. Amma wannan ya buɗe musu ƙofa, don suna ganin cewa in har an tashi an buga da gwamnatin Najeriya kwana 5 sannan ta galaba, don aka ƙara shiri wata ran za a kai kwana 10 kafin ta galaba, wata ran ko za a yi nasara a kanta. Sannan kuma na ciki da waje suna nan sun tattala abin da za su ba su zan zo su cimma wannan manufar. Sannan akwai hadari wanda yake fuskanto mu idan aka gane dangane da rashin adalci. Rashin adalci shine ni ina tabbatar muku da cewa bana goyen bayan zalunci ko kadan wanda hukuma take, kamar yadda bana goyen bayan ko kadan abin da su Muhammad Yusuf suke yi. Amma ina tabbatar muku da cewa maganar da aka fadi cewa an yi gunshot da Muhammad Yusuf ba haka bane, cewa an yi batarnaka ne sannan aka harbe shi a wannan batarnakar is absolutely lie, is an absolute lie, ƙarya ce. A'a, an yi wannan buge-bugen kam aka yi nasara a kansu, suka tarwatse aka kashe na kashewa da sauransu, sai ya fito daga shi sai wando wando irin wannan namu na ustazai, ko singileti ko riga babu a jikin shi, sai karan dori dake hannun shi na hagu wanda an harbe shi kwana 2 kafin nan. Mutanen shi suka sa mishi karan dori ko riga babu, babu takalmi, ya boye a wani lungu a gidan makwabta a nan cikin kusa da gidan shi. Shine sojoji suka je suka kamo shi, da suka kamo shi lafiyar shi ras, ba makami ko kwaya daya a hannun shi, suka danka shi zuwa ga ƴan sanda. A daidai wannan lokaci akwai wani babban mutum da yayi ta kokarin ya same ni a waya, ni kuma na wuni wani aiki lokacin na gaji din na kashe wayoyi na kwanta ina jiran dab da magariba in tashi. An kama shi daidai kusan karfe 6 da 'yan mintuna na yamma, yammacin ranar Alhamis. To me ya faru? Yace ya zauna ya tsaye da shi ne yace mishi Muhammad Yusuf me yasa kai mana haka? yace da gaske ne malaman mu sun zauna da kai sun nuna maka abin da kake ba daidai bane,
yace eh,
yace ka tuna da ni da kai da Malam Ja'far a Makka mun zauna ka ce duk abin da ake yi ba haka kake ba, ka ce sharri ake maka, ka ce abubuwan nan yaran nan su ma kai training din su amma sun zo sun wuce ka,
eh me ya faru kai mana haka? Sai yace mishi abubuwa sun canza ni.
Yace a wannan lokaci yana magana shi yana kokarin dalin wayata ne, ya so ne da ya hada mu domin na so in yi mishi wasu sophisticated tambayoyi wanda wallahi da sun daure sun bashi da rai. Zan rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa amma da sharadi, ina so a banni in zauna da ni da Muhammad Yusuf amma a jama'a a sa kamerori, akwai maganganu da tambayoyi waɗanda zan yi mishi, amma sai suka yi wasu kashe shi, saboda haka wasu bayanan ba za su iya fitowa a yanzu ba domin an fito da su baka da wasu hujjojin masu ƙarfi da nagarta da zaka iya bakin kanka. Dan haka gaskiya kashe shi suka yi a daidai wannan lokaci. Na tashi bacci zan yi alwalar sallar magriba, yara suka ce waya na ƙara, ina dauka sai na ji wannan mutum ne yace mu wallahi yayi iya nema duka wayoyina, nace suna rufe ni yanzu na tashi bacci zan yi magriba. Yace to ga abin da ya faru tsakanin shi da Muhammad Yusuf, yanzu sun tafi za su kashe shi. Dan haka jama'a kun ji wannan rahoto da aka buga, kuma wannan magana shi shugaban sojojin da suka kama shi ya sa wakilin shi dake jin Hausa yayi bayani cewa sun kama shi lafiyar shi lau, an sa wannan a BBC mun ji da VOA da sauransu, da suka kama shi har da ankwa a jikin shi aka tafi kashe shi, har aka kaso su aka je aka jefar da shi a police station da ankwa a jikin shi, sai shi da wannan babban mutum yace ba ku da hankali kuna cewa kun yi gunshot da shi sannan ga ankwa kun bari a jikin shi, yannan yana nuna kenan a daure ko kashe shi ashe ba sabanin abu, suka marmaza suka cira ankwa din. Me yasa muke fadin haka? Saboda mun ci zamu fito da hakikar da ta faru, dan haka muna fadin wannan muna sanar da cewa wannan ita ce gaskiya. Na'am, mutane sun ce an kashe Muhammad Yusuf ne saboda ba a so ya tona wasu asirai, wannan magana mu da muka san asalin rikicin mun yarda da ita amma ita ce ta ƙarshe, amma dalilai guda biyu su ne manyan da suka sa wup aka kashe Muhammad Yusuf. Dalili na farko shine me? Gaskiyar lamari Muhammad Yusuf ya baiwa ƴan sanda da jami'an tsaro na Maiduguri da na wajen Maiduguri ya ba su muguwar wahala, domin sojojin da suka zo aka shirya su suka fara wannan yaki a sahun farko horarrun sojoji ne waɗanda koda sojojin Najeriya suna da horo irin wannan to amma ba su saba da yaki irin waɗannan ba, waɗannan sojoji ne da suna iya awa 24 suna wuta ba su ci ba ba su sha ba kuma ba za su fadi ba, saboda sojoji ne ƴan Algeria ƴan jabaha, akwai wanda ya kwana tara bai ci abinci ba amma yana rataye da bindiga akan dutse yana yawo, saboda haka dan awa 24 ba matsala bace balle sun tattali wadataccen abinci. Akwai sojoji ɗan Somalia wanda yake babu sojan da zaka gani kare na shi amma ya kashe sojoji fiye da kaza irin ƴan Somalia, kaga yana tafiya bindigar tana rinjaye shi raki raki suke haka saboda yunwa ta rarake su. Akwai su a ciki, akwai ƴan Niger, akwai kaɗan daga ƴan Mauritania, sa'annan kuma sai abubuwan da ba a rasawa na waɗanda aka ɗauke su aka je aka yi horon su ƴan Najeriya nan. Wani abun mamaki daga cikin sojojin jabaha da aka zo da su suka yi wannan yakin a Maiduguri fa, akwai waɗanda har a Afghanistan sun yi yaki tare da Osama bin Laden. To dan haka sojojin Najeriya sai kun ƙara shiryawa, kuma gwamnatin Najeriya sai kin ƙara shiryawa. Me yasa na faɗa haka? Ka da mage bayan ka bane, Hausa nayi. An kashe maciji ne ba a datsa kan shi ba, mai yiwa su ma yayi. Ko kashe Muhammad Yusuf da aka yi gaggawayi shine zai biya bukata? Kashe Muhammad Yusuf ba shi zai biya bukata ba, amma bari in karasa waɗancan bayanan su za su karasa amsa wannan tambayar. Lallai sun yi marmaza sun kashe shi saboda akwai bakin haushi tsakanin su da shi, kuma suna da masaniyar in har ba su yi mishi haka ba to in har aka kai shi kotu to zai yi furi, dan akwai waɗanda suke bayan shi. Domin wani hamshakin lawyer ya fito yayi bayani yace constitutional yana da ƴancin kada a kashe shi a kai shi kotu, in kuma aka kai shi kotu yana da hujjar cewa shi ba wani dalili don an kama shi ne ma tsirara ba shi da bindiga bai da wani makami a hannu, don haka constitutionally me za ku iya cewa
a karkashin haka wannan lawaya ya bi irin sakin layin da suke bi ya quotation yace karshen tanda an kai shi kotu zai zama freed balle yana da backup wasu wadanda suke rufa mishi baya dan haka kashe shi da ɗan sandan nan suka yi sun dauki fansa ne domin a cikin waɗannan kwanaki kafin a kai ga nasara a kansu sun kashe ɗan sanda da yawa da sojoji masu yawa saboda an zo an zuba sojoji ne da ɗan sanda da yawa waɗanda su kuma sun kewaye Maiduguri ne da mutanen su gaba daya sai dai sun fi ƙarfi a markas dan haka lungu ne an aje sojoji guda biyu su kuma suna danda mutane 30 a wannan wurin me zai faru kawai sai dai ga an dauko gawar soja an fito da ita an dauko gawar ɗan sanda an fito da ita an kai tankan yaki sun hau tankan yakin suna kokarin su bude ta su zaro driver sun bubbuge tayoyin da bindiga dole sai da aka kawo wadda take da kafa ta sarka sannan ta iya shiga anguwar ba za ku yi mamakin yaushe aka tattali irin wannan karfin ba to nan mai gwamnatin Najeriya akwai sakaci amma jami'an tsaro kam sun yi iya nasu kokarin sai dai haka baya nuna mumun goyi bayan irin zaluncin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi da danniya da take yi amma dai lallai muna cewa a gyara dalili na uku dalili na biyu afwan an yi gaggawar kashe Muhammad Yusuf saboda kashe Muhammad Yusuf suna ganin wannan shine abin da zai kashe da'awar to mun ina tabbatar muku da cewa ɗan sandan operation flush out da sojojin operation flush out su ne irin operation yaki na nan Kaduna wallahi suna mugun shan wahala daga hannun Muhammad Yusuf da makamantan shi kuma suna da yakinin ba a so a hukunta shi domin rikicin nan da ya faru wanda kuka ji dan jaridan nan na Maiduguri je ya bugo a radio muna hira yake fadi akwai abin da shi ma bai sani a ciki ba na'am za su tafi kai jana'iza ne amma me ya faru ba sa sa hular kwano saboda ba sa yadda da bin civil law of the country in wangwe ne nan ba ruwansu za su bi shine aka tare su akan hular kwano ana cikin jayayya sai ga waɗannan jama'a ta su sun tawo za su tafi jana'iza suka samu ɗan operation flush out suna rikici da mutanansu akan hular kwano shine suka tsaya to suna da dimbin yawa wani soja nan ya fusata ya harbi mutum 17 a kafa gaba daya aka ji aka kwantar da su a ainihin asibitin Maiduguri har a lokacin mutane ke cewa to me yasa za su yadda a kwantar da su a asibitin Maiduguri domin kwana biyu da faruwa haka ni kuma ina Maiduguri to menene ya faru daga wannan lokaci ne yace to tunda haka ne yanzu za a zo a kaddamar da jihadi saboda haka kun ji asalin abin da ya fara faruwa a wannan lokacin wannan wahalarwa da sojoji da ɗan sandan Maiduguri na flush out suka sha a hannun Muhammad Yusuf ita ta sa su suke gani in ba su marmazan sun kashe shi ba to zai dawo ya sake zama freed za a dawo ɗan tashi a sake sako shi ya sake zuwa ya hada ƙarfi dan duk san da ya dawo yana dawowa da maganganu masu ƙarfi da gine-gine da ayyuka masu ƙarfi kuma da kuma cewa ba wanda ya isa sun tafi ma can sun zauna da manyan alhaki sai a ce balle kai sas sas shine gwamnati Maiduguri ga waɗanda ba su sani ba sanata wane ne Sharif kaza kaza Allah ya kyauta dalili na uku shine dalilin da galibin jama'a suke zato an yi marmaza an kashe shi ne dan kada a zaunar da shi ya fara tonan asiri amma wannan maganar mu da muka san kan kabiyar ita ce mai rauni sai dai kawai mun raka mutane ne akan tunaninsu ba wani zaunar da Muhammad Yusuf da za a yi wanda zai tona waɗannan mutanen asiri amma mu da muka ce mun so da ba a kashe shi ba akwai bayanan da muka so a tatsa a wurin shi ne wanda inda mu za a bar mu zauna da shi za mu yi mishi waɗannan tambayoyin kuma mu sa a je a ɗauko wasu mutane anan ne magana za ta bayyana amma wai dan kawai a tsare shi ya je kotu ya ce wane da wane ne Muhammad Yusuf ba zai taɓa yin haka ba saboda yana da yakini kowace irin kotu aka kai shi yana da lauyoyi tun daga Maiduguri Yobe nan Kaduna da Abuja da ko'ina manya-manyan lauyoyi kuma jama'a yau kwana hudu da suka wuce sai da na tura wasu ƴan garin nan suka je wurin wani daga cikin lauyoyin na ce da Allah ya nuna musu kofin shari'a ya nuna musu amma sai ya ji tsoro ya ce tun da ya ji abubuwa sun fara tasowa mai wasu albanin nan suna so su yi wani abu ne sai ya ɓoye kofin shari'ar yana nan a Kaduna, suna nan zauna waɗanda na tura suka je suka gani. Allah ya kiyaye. A takaice waɗannan su ne ainihin maganganun da muke so mu faɗi. Sai daga ƙarshe da nace ka da mage bayan ka bane, wannan aƙida ta riga ta yaɗu. An yi sakaci, mafarauta kun yi sake, zaki ya girma. Gaskiya an yi sakacin da aƙidar ta yaɗu ƙwarai da gaske, saboda ta dace da tunanin 'yan Najeriya da dama wanda suke cikin halin kunci da makamantan haka. Shi kuma Muhammad Yusuf dama waɗannan abubuwan da suka damu mutane yake ɗibowa, kamar yadda zazzaki ya rinƙa a shekarun baya. Kuma aƙidar da ta tashi yaɗuwa sai bata yaɗu irin yadda ta yaɗu yaɗuwar zazzaki ba. Yaɗuwar aƙidar zazzaki da ta faru matakin farkon nan baƙaƙen jahilai ne waɗanda ba sa iya kawo aya ko ƙwaɗe ko hadisi, sai dai su yi ashar a yi damba da su. Amma waɗannan malaman islamiyoyi ne na ƙungiyoyin izala da jama'at nasarul islam da makamantansu da masu wa'azozi da manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka samu kansu a cikin halayen da muka faɗi. Ina tabbatar muku da cewa tare da sun tattaru sun je sun tare a Maiduguri ko, amma ba a kashe cikin kashi uku ba, a kashe kashi ɗaya ba, ko kaɗan ba a kashe ba, ba a kashe kashi ɗaya ba, ba a kashe wankwata na adadinsu ba. Kuma dama suna da plans da suka je suka tattara matayensu sun rarraba su gidaje ne mabambanta a Maiduguri, da nufin in an yi nasara za a da a ci gaba da rayuwa, in ba a yi nasara ba sun tsara ga yadda makomar 'ya'yansu da matansu za ta kasance. Kuma nan da 'yan kwanaki kaɗan za ku ji sun sanar da wane ne zai zama jagoran tafiyar yanzu, kamar yadda 'yan Alƙa'ida suka yi a Iraki. Ana cewa an kashe Zarqawi sai suka ce to ga wanda zai kaza 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 kaza. Saboda haka za su ci gaba da wannan aiki domin suna da makamai mabambanta a wurare mabambanta waɗanda suka aje su. Ya rage ko gwamnatin Najeriya da gaske take akan ayyukanta, to sai ta tashi ta yi aikinta, mu ma kuma muna aikinmu. Sai abin mamaki shi ne, wai sai aje wai sai suka zo kuma suna fara neman wai mu haɗa kai mu yi aiki. Na ce mu ba mu aiki da azzalumai. Ai ku azzalumai ne, da kuna jin shawara ne da sai mu haɗu mu yi aiki da ku. Mu muna yin aiki ne on our behalf don mu kare mutuncin musulmi da mutuncin sunna, amma ba za mu haɗu mu yi aiki da ku ba, saboda ku ba shirye kuke ku bar zaluncin ba. In da a shirye kuke ku bar zaluncin, ya zama muna da kyakkyawar manufa guda ɗaya. Amma so kuke kawai ku amfani da mu ku samu wasu bayanai waɗanda za su taimake ku don ku kare mutuncinku, ba ku kare mutuncinmu da rayuwarmu ba. Saboda haka maganar wani ɗan SS ko director ko wane ne wai ya ce zai nemi zama da mu don neman wasu bayanai, tafi can ka nemi bayananka, muna aiki kai ma kana aiki. Abin da ya ja kuma wannan shi ne, saboda wannan dalili da muka faɗi na cewa ku kuna kare gwamnatoci ne waɗanda suke zalunci, kuma ba shirye suke su bar zalunci ba. Mu kuma tunda ba ma'aikatan gwamnati ba ne, to gaskiya saboda Allah tafiyarmu ba za ta yi ɗaya da ku ba, don ba manufarmu ɗaya ba. Daga ƙarshe ina son ba da shawara, duk wani wanda zai da'awa to ya tattali inda zai samu wa da'awar shi kuɗin abincin da zai ci da kuɗin da zai gina makaranta da masallaci, ta hanyar sana'a ko ta hanyar wani kiwo ko wata hirfa, wato wani abu wanda zai rinƙa yi da hannun shi. Amma in ka ce za ka yi da'awa ta hanyar kai ma'aikacin gwamnati ne za a daƙile da'awarka, abin da aka yi Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim kenan yana lecturing a DUK, ya zo ya ce zai fara da'awa irin tamu kuma yana fuskantar abubuwan zalunci, nan da nan sai suka tsai da albashin shi, sai suka saka shi a halin hau. Na uku, in ka ce za ka yi da'awa kuma ba ka da aikin komai, kuma kai ba aikin gwamnatin kake ba, na'am gwamnatin za ta kasa samu yadda za ta bullo maka, amma za ka aiko, za ka karɓo taimako kuma a wurin gwamnatocin wasu ƙasashe na waje ko wurin wasu 'yan ƙungiyoyi. Wannan na faɗin maganar har ƙungiyoyin ahlus sunna. To da'awarka tana cikin haɗari, rayuwarka tana cikin haɗari, kuma ƙasarka tana cikin ruɗani, domin dukkan waɗannan da ke bada kuɗi a Saudi Arabia a zo a gina masallaci ko makaranta suna da wata tasu manufa da suke so ka zo ka yaɗa musu. Sai zama ba da'awarka za ka yi ba, da'awarsu za ka yi. Shi yasa ko ga masallatan muntada, saboda muntada suna da wasu matsaloli da da'awa irin tamu wadda za mu iya tunkarar komai muka ga ba daidai ba ne, za ku ga ba a iya kiran mu masallatan muntada. Yanzu a Abuja karatun Bukhari zan sa musu, zan sa musu karatun Bukhari, na ce ku je ku nemo masallaci, tunda ni ban zo Abuja a matsayin malami ba, amma na amsa zan muku karatu. Masallaci suka je na muntada nan da na aka ce dai Albani ne ba a so, amma za ka yi mamaki ya aka iya karɓan Malam Ja'far amma ba za ka karɓi Albani ba, saboda Malam Ja'far zai dan sassauta musu tare da wasu abubuwa nasu ya musu aiki, Albani ko yana aikin kanshi. Wannan yasa
in dai har koda yana cewa kanshi ahli sunna dai zai baka kuɗi kai masallaci a nan gida yake ko a waje to ka sani da'awarka tana fuskantar hadari dan haka muna fada wa jama'a wannan mu kam da'awar mu dakan daka shi kardaka ce tankadan bakin gado ba mu yadda da karban kuɗin kowa kuma wannan maganar muna fadin ta na farko shine Allah muke sheda annabi muna son mala'iku su rubuta ta su kai ta ga Allah ba mu karbo kuɗi wurin kowa daga waje dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu ko kuma daga gida dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu me muke nufi da dakan daka shine imu imu din nan da muka yadda da da'awar mu ne muke ayyukan da zamu samu kuɗi mu zo mu dan haka kuka ga project san mun fara dan kuɗin da muka samu sun kare mu ma mun tsaya muna nan muna ta aiki kuma muna nema muna samu sai mu dan samu course biyu course uku sai mu sake dora da haka har mu gama wanda yazo zai gina mana zai kaza mu ce a tunda ba cikin mu kake ba ba masu shikenan je kaka gina waɗanda suke so iyakar magana kenan jama'a dan haka ina bada shawara karbo kuɗi da wasu matasa suke a kasashen Saudi Arabia ko kasashen Iran ko makamantan haka suna taimakawa wajen ruda mana kasar mu kuma duk lokacin aikin Hajji da Umara ina gaya muku masu manufofi iri-iri suna tara kuɗi suna tafiya da su ni mun sha encounter da su mun sha mu hadu da su sai mun ba mu buƙatar komai nan ma mun zo mu ibada ne don muna da wani abu na da'awar mu da zamu yi in ba haka ba za mu sake zuwa Hajji ko Umara ba don mun sauke farali sai kuma mu fuskanci wani abu daban amma baka ji za su tara kuɗi za su baka za su tara tafai za su baka za su kawo kaza za su baka za su kawo kaza za su baka to duk ina gaba sai su ce to shikenan amma ga wasu irin abubuwa waɗanda ya kamata ka bada ƙarfi akan da'awarka ta yi waɗannan abubuwan ka zo ka fara magana sai ku fara rikici da malamai ko da ɗalibai ko da makamantan haka amma mu nan kaga duk rikicinmu dake hada mu da jama'a aqidan mu ce tamu ta kanmu ba aqida kowa muke da ko ba wanda muke bi ba wani wanda muke wa aiki dan haka yana daga abin da ke sababar da wannan hadarin shine matasa dake tunanin aje a karbo daga waje a zo a yi lallai ne za su jawo muku rudani kuma ina cewa with due respect ga ainihin ran Malam Ja'far Allah ya gafarta mishi yana daga cikin wasu rigingimu masu yawa da Malam Ja'far ya shiga saboda ya samu kanshi a irin wannan halin yan muntada da wasu yan kungiyoyi sukan taimaka mishi da kudin gina masallaci ko gina makaranta ko wasu abubuwa daya biyu haka sannan yan siyasa a nan kasar sukan taimaka mishi da mota ko da wasu abubuwa makamantan haka wanda wannan ya ja matsala haka abin da nake bada shawara duk wanda zai da'awa ya hakura da abin da yake da shi ba lallai sai ya gina katon masallaci ko makaranta ba ya samu abin da yake da shi yayi ya dibo tunanin ma'anar da yake fatan da awashi ta zama ya kimsa wa daliban shi ko bayan ya mutu in Allah ya wadata su sai su yi amma in ya matsa sai yayi kaza a halin bai da hali to masu shi za su kawo kuma su ce a yada manufar su ina ganin waɗannan su ne daga cikin shawarorin da zan bayar jama'a mun gode muku saboda kun yi kwazo wajen jira amma saboda ina ga muna da ƴan mintuna kaɗan waɗanda suka rage a cikin kaset za mu bada damar buɗe kofar tambayoyi musamman na baki daya ko biyu musamman akan abubuwan da suka daure wa mutane kai waɗanda mutane suke ainihin fatan a amsa musu akan wannan matsala sai dai abin da nake cewa wani mataki wanda na so in yi kira zuwa gare shi duk da na buga waɗanda na san cewa za su saurari magana ta a cikin ainihin jihar Borno din dangane da al'amarin wato Susu Muhammad Yusuf sun dauki sufofi irin namu misali jama'a ba wanda zai iya cewa ya iya tuna lokacin da ni din nan ko nake matashi nake ainihin sanya wando nake isbali wato nake sakin wando ya wuce idan kafa ko kuma ya ce ya iya tuna lokacin da bani da gemu sai dai wanda ya san ina karami dukkan mu wannan siffar da kuka ga mun tashi da ita ce siffar mu ko da me zamu sa haka wandunan mu suke dagaggu haka rigunan mu suke dagaggu ya kamata gwamnatin jihar Borno ta tsaya ta nazari ƴan sanda da jami'an tsaro su tsaya su nazari domin abin yayi tsanani amma fa na baiwa ƴan sandan uzuri dan na san halin da suka shiga na baiwa sojojin uzuri dan na san halin da suka shiga shine farko-farkon abin ƴan sanda suna ganin mai siffa irin ta ba wani magana kai sai su harbe shi babu neman wata magana dan haka sun harbe mana yara da yawa waɗanda suke ahli sunna ne muna fatan Allah ya kiyaye su irin waɗannan yaran da aka zalunce su Allah ya gafarta musu amma kuskure ne amma uzurin da na baiwa ƴan sandan shine Susu Muhammad Yusuf din nan shiga suke irin tamu ba wani bambanci da irin shigan mu da gemu da dagaggen wando da sauransu dan haka baka da wata hanya da zaka bambance mu da su in ka ga mu na daya kenan na biyu musamman da saka abu ya rikice kafin su canza kama sukan yi da'awar cewa su ba tare suke da Muhammad Yusuf ba su ahlus sunna ne su daliban mallam Abba Aji ne su daliban masallacin Indimi ne amma me yake faruwa dan sanda guda daya ya tasa wannan yana magana da shi ga guda tara can an tsayar sai wani ya lallaba sai ya zuro makamai sai ya jefa musu kawai kakakaka sai su kashe waɗannan yan sanda saboda haka sai yan sandan idan su ya rufe dan sun ga me wannan sifar ba za su tsaya magana da shi ba don sun tsaya magana da shi ba su san ta ina dan uwan shi zai kawo hari ba sai su harbe shi kun ga fitinar kenan da ake fadi ko ba fitina bace yanzu wannan in ka dubi yan sandan kamar zaka ce suna da uzuri kuma suna da uzuri don irin wannan ya faru ga sojojin Liberia akwai dalibi na yayin sojan Liberia an tura shi nace mishi ba za ku ji tsoron Allah ba me yasa kuke kashe yara muna karatun sarumi battar mu kuma ta ba lokacin da ba da labarin wannan magana yace na'am wallahi tallahi yaro ne zai zo ya wuce gabanka kawai yana maka bai-bai kamar haka ashe an bashi bomb yazo ya jefa maka to da haka kawai yana maka bai-bai kana amsa bai-bai kawai shikenan sai sa dai hannun sai jiho bomb gur sai tashi da kai wannan dalibin na ku yana nan yanzu kafafuwan shi gaba daya sun mutu dan haka suka ce da sun ga yaro kawai sai su dauke yara da wuta ya suka iya fitina ce kun ga halin da su kansu yan sandan suka shiga to amma yanzu hali ya kwanta jiya an yi taro da su su baba gana da su Muhammad Awal da sauransu da bulamomi wato masu anguwanni saboda wata matsala kuma da su kuma bulamomin suka fara kawo ta shine bulamomin galibin su suna dariqa ko kuma yan al'ada ne dan haka yadda suke jin haushin su Muhammad Yusuf kuma haka suke jin haushin yan izala saboda haka an ba da doka don shi gwamna ya ce aje a bincika ko uwar shi in tana da wannan akida ya ce ai blowing dinta da bindiga a fashe kanta da bindiga kawai uwar shi da ta haife shi kanshi gwamna yace aje a bincike ta inda tana bin Muhammad Yusuf a kashe ta to kaga kuma waye rage ba waren da ya rage sai Allahumma salli ala Muhammadin kawai to yanzu wannan halin kun ga yayi muni sai aka kira taro saboda bulamomin in suna da wani matashi da suke jin haushin shi koda ba Muhammad Yusuf yake bi ba sai su je sai su yi tuni sai zuwa kama shi sai aje a ce an kashe shi to shine aka yi taro lallai lallai yanzu su waɗannan da suka bi Muhammad Yusuf sun san karkarta san su duk wanda ke bin tafiya sun san shi dan ana bugawa da su dan da abu ya kamari cewa ne ku sai lasifikoki ku fito kuna yin wa'azi har na sa wani mutum ya sai musu lasifikoki nace ku ta hada kayan wa'azi in sun je za su rikita muku ku daka su sai kun yi wa'azi ku fadi gaskiya shine magana ta yi kyau a Maiduguri game da wa'azozin dan haka sun san duk mabiyin Muhammad Yusuf kuma shi ma ya san su yanzu an hada kai da su duk inda aka kamo wani matashi sai an je tukuna sun ganshi to sun suka editing din shi aka tabbatar to wannan kam shine to shine sai a tafi da shi wannan ba shi bane to shine sai a dawo da shi yanzu halin da ake ciki kenan kun ga musiba ce fitina ce suka jawo al'ummar musulmi saboda haka wasu jama'a dake ganin gwaraza ne wai shahada suka yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye babu lokaci kadai sai dai in yi muku ishara daga karshe kun ga ire-iren waɗannan ainihin rikingimu da aka yi da su wanda har ta kai Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zauna da su ya tattauna da su shine yake fadin irin wannan maganganun da nake fadi a daidai ainihin wato shafi na 100 na wannan littafi gashi al-as'ilatu shamiya ya je kasar Syria ne sai suka zo su nemi shi irin waɗannan tambayoyin ana zaunan fa suna kafirta shi su nemi shi tambayar to shine ƙarshe har aka yi mishi tambaya ina hukuncin wanda aka kashe shi daga cikin su shine Albani ya bada ansa akan haka wanda ansa kawai ce waye wallahu alamu kawai iyakar amsa kenan ce wallahu alamu na fata an gane saboda haka zan bar muku wannan littafi insha Allah ta'ala in kuna so za ku iya photo start din sannan kuma in Allah ya so zan laliba cikin kasusuwa na ina da wannan littafin yana nan a cikin kaset gaba daya ko CD ina da su insha Allah ta'ala bana iya tuna kan website din da yake amma ina zaton su Ali Hassan da su mashhur sun saka shi akan albanicenter.com albani din albani ka hada shi da center din ka rubuta ta da America da Americanci ba da Ingilanci ba shine center.com to a ciki za a samu ainihin wannan littafin ina fatan haka kaset din shi insha Allah ta'ala
amma ina da yakinin ma shi rubutaccen littafin yana kan albani.co.uk www.albani.co.uk shine ainihin server ta Ingila, zaka samu insha Allah ta'ala. Sannan ga wannan shi ma wanda Ali Hassan ye yace alfi'atu dalla, batacciyar kungiyar nan sababu dalaliha, me ya kawo dalilin batata, wa abrazu simatiha, kuma mafi yawancin sifofin su da zasu gani shine rena malamai, fada da malamai cewa a tashi ayyaki cewa kaza, tajhilan wa takfiran wa tafjiran, irin yadda suke jahiltar da malamai suke malawa na jahili ne, malawa na kafiri ne, sannan da makamantan su. Wa ma a hasai Ali Hassan ya rubuta wani littafi yace fa hal naskut, sai mu yi shiru, saboda can ma suna barazana duk wanda yake magana akan su zasu kashe shi. Shine Ali Hassan ya rubuta littafi karshe yake cewa wa hal naskut, sai mu yi shiru, mu ce su ba batatu bane, yace dole mu yi magana, shine ya rubuta wannan littafi. Ina fata an gane. To sannan sai wannan al as'ilatul iraqiyya, ko al as'ilatul iraqiyya, akwai wannan gani, yawa al as'ilatul iraqiyya, gashi shi kuma wani babban malami ne, fadilatu Sheikh Saleh Fawzan al-Fawzan, fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa iya as'ila jami'a amma fi masail daqiqa muhimma, irin waɗannan matsalolin ne gasu. Ina fata an gane wannan littafin, duk kuna buƙatar ku same su ainihin ku karanta su, saboda ku san menene duniyar ku take ciki, domin nakan tausaya malaman kamar yadda jiya na tausaya wani, bai ma san ana irin waɗannan abubuwan ba, kuma su ne malaman dan tariki ce za a ce ku zo ku zauna ku yi magana. Allah ya kiyaye. To ga wannan da nake faɗa muku na ɗazu, al as'ilatu najdiyya fi masail al iman wa takfir al manhajiyya wa hiya al munaqasha ilmiya al mashhura bismi ad dam'atu al baziyya, zamani da bin baz ya da wasu daga cikin su din nasoshin da zai kawo bin baz ba su kace bai iya ba. To jama'a idan su bin baz ba su iya ba, su Albani Nasiruddin, su Uthaymeen ba su iya ba, su Abubakar Gumi ba su iya ba, su Fawzan al-Fawzan ba su iya ba, mu kan dama karkai maganar mu ma, in kace ba mu iya ba ma kaman ma ka mutunta mu, kawai kace ba mu, tunda waɗannan ne malaman duniya an ce ba su iya ba, to waye ya iya? Bin baz duk da ya gama kawo musu hujjoji, kawai wani matashi kawai ya jefa mishi kaulasan, shine ya fashe da kuka. Ba ya fashe da kuka akan matashin ya kafirta shi bane, shine abin da yanzu nake cewa ya bani takaici, asarar matasa masu kishin addini, shine waɗannan matasa they are our future, su ne muke sa ran nan gaba za su zama shawwa na alarmawa ne, sun tayar da fitinar da ta ruda musu kwakwalwa ta shallake su. Dukkan ɗalibin ilimi a ƙasashen Larabawa ya san sunan wannan littafi, amma an fi kiran shi da ad-dam'atul baziyya, hawayen bin baz, kuka ya fashe da shi, kuka irin wanda jariri yake kuka sosai. Zan samu muku kaset yana nan cikin kayana ko sidin, za ku ji kuka bin baz yake yi, kuka irin na shiga uku, cewa musiba ta barko addinin musulunci, waɗannan matasa masu kwazo da malalatattu ne, ƴan bungalo haka ne, an rage iri dan bungalo ya zama khawariji, sai a ce shikenan izhab sharrun wazal, amma sun haddace Qur'ani, wani ya iya chemistry, ya iya physics, ya iya mathematics, amma ya ce kuma ba kyau. To amma shi kuma malamin fa yana nan, shi baya ainihin wannan takashub din, ya ci mai dadi, ya sha mai dadi daga kudin da kuke tara mishi da waɗanda ake aiko mishi, sannan sai jifa-jifai da nake fadi, waɗannan jifa-jifai din daga can aka kawo su, ba daga nan Najeriya suke ba. Na ku mamaki, daga can aka kawo jeeps din nan, an kawo su ne saboda me? In ta rikice a cikin su za a gudu. Dan haka a radio nayi dungu ne kawai, nace goma guda 20 ne chip. An kawo jeep gajib gan jeep jeep ne sababbi tingal, irin wadda gwamnati ke hawa, da nufin in ta rikice za su dibi mutanen su kawai sai su fice kasar. Shine akai wannan ritsawar gawawwakin mafi yawancin jeeps din nan, suna nan yanzu a gidan da surrounding na gidan. Allah ya kiyaye. Abin mamaki ma sai gwamnati bata san daga ina jeep din suke ba, ina aka samu kudin sayan wadannan jifa-jifan, ba daga nan suke ba, daga waje aka shigo da su. Allah ya kiyaye. Kun ga da a ce ku mutanen kirki ne, gwamnatin kuna adalci, da sai mu haɗu da ku mu yi aiki mu taimaka muku, amma yanzu ba yadda za a yi, mu dai ba ma'aikatan gwamnati bane, ba yaran ku bane, kowa ya aikin shi. Na fata an gane. Sannan da shawarori ne ake magana, shawarori a kansu insha Allah ta'ala. Duka mun yi bayanan waɗannan abubuwan da ake magana insha Allah ta'ala. na ga wani ne dan mini gyaran waje magana ce da ne magana akan cewa Abubakar Gumi classmate ne na ainihin Sardauna yana magana cewa shi Sardauna an haife shi a 1910 Mala Abubakar Gumi kuma 1922 shikar da Sardauna ya bar makaranta middle kaza kaza gashi ne yace Mala Abubakar Gumi ya shiga makaranta to wannan tarihin in ba na manta ba a cikin cassette din Mala Abubakar Gumi na saurare shi da kuma littafin shi da ya rubuta wanda aka rubuta wanda tsige ya rubuta manufata ba lallai ne ba lallai ne ya zama shekarun ku daya da mutum ya zama abin nan ba misali bari ga ma wani labari nayi karatu da wani aboki na annan cikin Konga campus da tadewa sai kuma na koma a futi ajin mu daya da eshi shine sai wata rana yace in kin ga Mala Albani baba zaki rinka ce mishi ajin mu daya kace Mala Albani eh so dan naje ina mu'amalar su ne kamar ni ma yaro ne irin su zauna mu ta hira ce shine sai ta zo ta ce ai ga abin da babanta yace nace eh haka ne lokacin dan gongola muke ce mishi kaga su takan yi ka haifi mutum ko ka girme shi misali ni ma san da muke karatu nan na alƙalanci ne akwai alƙalin da yake ya haife mu gaba ɗaya ma a ji ya zo kuma zai karatu tare da mu yakan faru haka yana iya faruwa saboda haka ni dai iya inda ka ji na karanta kenan wallahi alam kuskuren daga Mala Abubakar Gumi ko daga kaza amma da ya nuna cewa ajin su daya ba lallai ajin su daya zama a middle ko a wani abu ba ai ta yayewa yanzu a tafi wani course Kaduna da ni da kai sai mu zama aji daya kana da hujjar ka ce ajin ku daya da Albani ba ƙarya kai ba ba ana nufin a primary ba aji yana iya zama aji daya ko a ina ina fata an gane yanzu akwai wani minista da ya sauka ba da jima wannan ba na kan ce ajin mu daya da shi a ina a TV college ta Jos kaman kaji sai kaji kai Albani ƙarya yi wannan fa minista ne a'a Albani yana dan talakan ya dan tafi can je dan labe suka hadu da wannan ina fata an gane sannan daga ƙarshe ga wani littafi zan so ku karanta shi ko ku yi photo star da yace iqra masiraka qabla an tufajjir karanta matsayinka a duniya da lahira a wurin Allah kafin ka kashe kanka irin wannan hayaniyar Dr. Khalid Al-Ambar ya rubuta wannan littafi sannan Saleh Ibn Ghanim ainihin wato As-Sadlan yayi muqaddima ga ainihin littafin wannan littafin yana fadakarwa ne ina matsayin wanda aka kashe shi a cikin wannan rikicin yace to in zaka shiga irin wannan hayaniya aka kashe ka to ga littafin nan ya fada maka ina ne matsayin ka ya sunanka a duniya ba hasin kenan dan haka dai zaku ya dauka ku yi photo star jama'ar musulmi kada mu cika takura ku da yawa kurai da gaske Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan ban gane me suke cewa ba eh mana ai wannan gaskiya ne kan yan shi'a kun san MSS duk da ita ma kungiya akwai dan hayaniya cikin ta amma ta ce tafiyar ta ba zai yi da yan shi'a bane saboda yan shi'a su duk inda suka zo sai hayaniya ta zo to lokacin da aka yi discarding din registration din shi'a a cikin musulmin Najeriya a cikin registration din daliban MSS shine suka kafa ta su kawai shine kungiya ce ta ainihin wato kungiyar yan shi'a ita ce wannan din Association of Muslim Students of Nigeria kungiya ce ta su galibi suna publication na jaridu da abubuwa sai magana ta kama akwai maganganu da yawa jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sannan ina tuna muku wannan littafin da na taba kawo muku shi ma ku je ku same shi at-tahriru li mas'alati takfir na ainihin wato Usaimin wanda nace yana yan watanni kadan yayi wannan littafin yayi wannan fatawa akan wannan irin aqidar ta su Allah ku samu wannan littafin duk da na kawo muku shi kwanaki amma dai ku same shi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am 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 gaskiya ya kamata eh lallai kam yin baran-baran da su shine zai fiye wa mutuncin ka da rayuwarka kwarai da gaske sannan akwai wayo da suke malaman ahli sunna sai su za su zo su zauna ne wai kai musu bayani wai hikimar da yasa su rinka yin haka shine a zo a zauna dan a tabbatarwa na kafiri ne wannan din manhaji ne na duniyar haka haka suke bin ba wato ana shakka wani kafiri ne ko ba kafiri ba amma malami ne sai a ce a je a zauna da shi a gaya mai abubuwan nan in ya tabbata yayi inkari sai a sa sunan shi yana cikin kafiran da za a eliminating Allah madaukakin sarki ya kiyaye lallai dai musulmi ku tashi ku fadaka jama'ar musulmi muna yi muku jajan abubuwan da suka same mu na waɗannan bala'o'i da waɗannan asarori kware da gaske muna fatan Allah madaukakin sarki ya nufe mu da yin abubuwan da suka kamace mu waɗanda aka kashe a cikin waɗannan harka da ta fado basu ci ba basu gani ba waɗanda they are innocent citizen of the land musulmin su mune musu addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda aka cuce su aka kona musu dukiya ba da jin su ba ba da ganin su ba Allah ya saka musu Allah ya mayar musu da alkhairi muna roƙon Allah waɗanda suka fada wannan hayaniya waɗanda ba a kashe su ba Allah ya dawo da su kan hanya waɗanda kuma suka ja wannan musiba Allah kafi mu sanin su kafi mu sanin komai game da su Allah ka mu'amalance su da abin da suka dace da shi a wurinka jama'ar musulmi ku sani da cewa da'awa to dana tarko ce dana tarko kuwa ba a daga kara dan haka ku gane sako zamu ci gaba da isar da sakon da Allah ya aika annabi da shi wannan shine babban aikin mu kuma zamu rinka bin hanyoyin da suka dace kuma ba mu son wani dan hukuma ko ma'aikacin hukuma ya rinka mana katsalandan akan abubuwan da suka shafe mu na da'awa sannan ya kamata kowa ya gane akan cewa yana da tashi gudunmawar wadda zai bayar dangane da gudanuwa da zaman lafiyar kasar da muke alaccocin da muka yi anan akan demokradiya mun tabbatar da cewa Najeriya daula ce ta musulunci sabanin abin da su waɗannan suke cewa Najeriya kasar kafirci ce Najeriya daula ce islamiyya masu mulkin ne suke mulki da abubuwan kafirci da zalunci abinda muke fata Allah ya maganin su ko kuma ya sa su su gyara amma Najeriya ba ƙasa bace ta kafirci Najeriya ƙasar musulmai ce mun kawo muku dalilai akan haka dan haka jama'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah ya kade mana musibu Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan musiba kar ta sake afkowa musulmi kuma duk inda ta afka musu Allah ya kyauta sannan daliban ilimi da ke zuwa aikin hajji da umara to su rinka taka tsantsan masu fita karatu Sudan da masu zuwa karatu kasashen Tunisia da masu zuwa karatu a kasar Yemen musamman Jami'atul Iman ta Zandani Abdul Majid ina ba su shawara su yi taka tsantsan da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah.